رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فلفظ المثل يراد به النذير الذي يقاس عليه ويعتبر به، ويراد به مجموع القياس. قال سبحانه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، أي لا أحد يحييها وهي رميم. فمثل الخالق بالمخلوق في هذا النفي، وجعل هذا مثل هذا لا يقدر على إحيائها، سواء نظمه في قياس تمثيل أو قياس شمول، كما بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع. وبين أن معنى القياسين قياس الشمول وقياس التمثيل. والمثل المضروب المذكور في القرآن: فإذا قلت النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، وأقمت الدليل على المقدمة الكبرى لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كل مسكر حرام، فهو كقوله صلى الله عليه وآله وسلم قياسا على الخمر، لأن الخمر إنما حرمت لأجل الإسكار، وهو موجود في النبيذ. وقوله ضرب مثل فاستمعوا له، جعل ما هو من أصغر المخلوقات مثلا ونذيرا يعتبر به. فإذا كان عدوا خلق الله لا يقدرون على خلقه ولا منازعته، فلا يقدرون على خلق ما سواه، فيعلم بها من عظمة الخالق، وأن كل ما يعبدون من دون الله في السماء والأرض لا يقدرون على ما هو أصغر مخلوقاته. وقد قال: إنهم جعلوا آلهتهم مثلا لله فاستمعوا لذكرها، وهذا لأنهم لم يفقهوا المثل الذي ضربه الله، جعلوا المشركين هم الذين ضربوا هذا المثل.
تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وأن مسلاتي مثال البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكي ننقى أولا قلينا كانوا أولا يمتشي من البركة نلي تنن دلن ثلاثة يومنا شابي قوات الرجب هجر المنزو صلى الله عليه وآله وسلم دبو دا دليه دا أربعين دا أكو واندكم ايكي ريدي دا شاهدو قوات بيو شكر البلادية تدبو بيو دا أشرين دا بيو أولا مجلسي نموكو موكو وأن بكي كراتو أتكم وأن لتافي مسونا الفرقان بين الحق والبطلان، واللفر شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى. ونشين درس من نوه ونشين درس من أشرن الشدا أولا لتافي أساتن دي قباتا mun yi magana akan sunnar Allah subhanahu wataala a cikin halittunsa. Akwai sunnarsa al-kauniyya al-qadariyya, akwai sunnarsa shar'iyya. Sunna al-kauniyya ita ce al'adar Ubangiji subhanahu wataala da abin da ya riga ya sunnanta wanda baya canzawa. Sunna sace wace ba ta canzawa, wace ta shafi amruhu wa nahyuhu, umarninsa da hadinsa, wace ta shafi addininsa gaba daya, wannan ba ta canzawa. Akwai sunnar Allah wace ta shafi halitta da yadda ubangiji subhanahu wataala yake halitta da yadda yake gudanar da halittarsa yadda ya halicci dan adam da abubuwan da suke kewaye da dan adam sama da ƙasa da tafiyar rana da wata da sauran abubuwa da dan adam ya saba gani da yadda suke gudana wannan duk halittar Allah ce to wannan sunna ta dabi'a ita ce sunnar ubangiji subhanahu wataala da ta danganci halittunsa wannan takan canza sunnar ubangiji subhanahu wataala wacce ta danganci as-sunanu shar'iyya wacce ta danganci shari'a wanda ubangiji subhanahu wataala ya hukunta ta da umarninsa da hannunsa ubangiji subhanahu wataala ya sanya hukuncin sa akan wasu game da wasu abubuwa cewa yana son su wasu abubuwa ko baya son su ya hukunta cewa wasu mutane masoyansa ne wasu mutane ko makiyansa ne kuma yadda sunnarsa ta gudana dangane da waɗannan shine yana taimakawa masoyansa yana kuma kaskanta makiyansa yana bawa masoyansa nasara akan makiyansa wannan sunnar ba ta canzawa tana nan yadda take tun kafuwar duniya har kuma Allah ya dade ƙasa masoyan Allah subhanahu wataala waɗanda suke tsaye akan shari'arsa umarninsa da hannunsa da addininsa to matukar dai suna rike da wannan shi kuma ya alƙawarin zai ci gaba da taimakon su duk wani rintsin da za su shiga zai fitar da su wannan alƙawarinsa ne baya canzawa wannan sunnar Allah ce ita ce yace sunnar ce sunnar sace da ba za ka same ta tana canzawa ba walan tajida li sunnatina tabdila ba za ka samu canji dangane da sunnar mu ba sunnar ubangiji kuma ta halittunsa wannan tana caccanzawa mun yi alƙawarin cewa za mu karanta maganar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah kamar yadda take cikin littafinsa Jami'ur Rasail Jami'ur Rasail mujalladi na 1 shafi na 150 shafi na 52 a ciki yake cewa wa hadhihi sunan kulluha tata'allaqu bi dinihi wa amrihi wa nahyihi wa wa'idihi wa wa'dihi wa wa'idihi yana magana sunnoni da suka shafi shari'ar ubangiji sunnar da take ba ta canzawa yace ita ce wannan sunnar da ta ta'allaka take da alaka da addininsa da umarninsa da hadinsa da alkawarin kyakkyawan sakamako da alkawarin mummunan sakamako walaysat hiya sunan almutaalliqata bil umur at-tabi'iyya yace to amma ba wannan ana nufin sunnoninsa waɗanda suke da alaka da al'amura na ɗabi'a wanda suke da alaka da nature yace ka sunnatihi fi shamsi wal qamari wal kawakibi kamar sunnar Allah da ta danganci rana ko ta danganci wata ko ta danganci taurari wa ghairi dhalika min al'adati da sauran al'adu na yadda ubangiji yake gudanar da halittunsa yace fa inna hadhihi sunnata yanquduha idha sha'a bima sha'a min al-hukmi to wannan sunna da ta danganci halittu halittar sama da ƙasa da rana da wata da taurari da sauran abubuwa da kake gani ubangiji yana wato warware hukuncin ta da abin da ya ga dama yana warware hukuncin gudanar da waɗannan abubuwa da yadda ya ga dama yace kama habasa shamsa ala yusha wa kama shaqqa al-qamara li muhammadin sallallahu alayhi wa sallama وكما ملأ السماء بالشهب وكما أحيا الموتى غير مرة وكما جعل العصا حية وكما أنبأ الماء من الصخرة بعسل وكما أنبأ الماء من بين أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم ابن تيمية بعد مثالين نتشي وسنر الله لتدن نتشيها للتوب وانا أبدا أكغير ديكي ودانا تؤمن يكن يتنزو أنه كنتي يقداما ce kamar yadda ya tsare rana ya dakatar da rana har annabi Yusha daga cikin annabawan Bani Isra'ila alayhi salam ya isa Baitul Maqdis aka dakatar masa da rana bata fadi ba har ya samu shiga Baitul Maqdis annabi ya bada wannan labarin kamar yadda yake cikin Musnad Imam Ahmad hadisin Abu Huraira da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma hufizat ash-shamsu ala basharin qattu tunda ake ba a taba dakatar da rana ga wani dan adam ba illa ala yusha lamma sara ila baitul maqdis sai ga annabi yusha lokacin da ya tafi zuwa baitul maqdis to Allah ya tsare masa rana a wannan yinin nashi har sai da ya shiga baitul maqdis ba ta fadi ba to kaga wannan sunnar ubangiji subhanahu wataala ce ta canza wanda ita aka saba gani kullun ga lokacin buduwar rana ta fadi lokacin faduwar ta bata taba tsayawa cak saboda wani ba amma kuma da Allah ya ga dama sai ya dakatar da ita ga wannan annabi nashi annabi Yusha alaihi salam haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba wata ya tsage gida biyu saboda shi wanda alqur'ani ya ba mu wannan labarin iqtarabat as-sa'atu wanshaqqa al-qamaru alqiyama ta matso dab wata kuma ya tsage wanda duk wani wanda yake garin maka a lokacin musulmi da kafiri sai da suka ga wannan to shi ma wannan kaga ya saba wa yadda ubangiji subhanahu wataala yake gudanar da waɗannan halittun nashi al'adar sa anan ya saba ta da ganin daman sa saboda wata hikima da wata maslaha da ta sa aka yi hakan haka nan kamar yadda sama lokaci guda yayin da annabi sallallahu yayin da Allah subhanahu wataala zai aiko annabi sallallahu alaihi wasallam cikin alamomin da suka bayyana shine cika sararin samaniya da mata tsauraran matakan tsaro na mala'iku wanda da ba a san haka ba kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam shaydanun aljanu sukan yi sama sama har su je su sato ji su sato abinda za su kawo bokayen su su gaya musu na wasu abubuwa da za su faru wanda ubangiji subhanahu wataala ya kaddara faruwar su ya hukunta faruwar su kafin su faru to dab da za a aiko annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zanto an cika sararin samaniya da matakan tsaro tsaurara an cika ta da mala'iku da kuma taurari wato garwashi na jifan shaidanu wanda shine Allah subhanahu wataala ya ba mu labaran sa a cikin suratul jinni wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba ki ta mu fa mun nufi sama sai muka samu an cika ta da tsauran tsaro an cika ta da matakin wato tsauran matakin tsaro da kuma taurarin jifan shaidanu taurarin garwashi to kaga wannan wani abu ne wanda ba shine ya saba gudana ba amma Allah ya sani ya kawo shi wannan sunna ce ta ubangiji kau abin nan sunna ce kauniya ubangiji ya canza ta saboda ya ga dama kuma saboda wata hikima haka nan kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin cewa ya tayar da matattu a nan duniya kafin zuwan alkiyama Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin banu Isra'il lokacin da tsawa ta same su lokacin da suka ce arina Allah jahara fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun tsawa ta same su suka mutu kuma Allah ya sake tashin su sai sun ba asnakum sannan muka tashe ku min ba'di mautikum bayan mutuwar ku la'allakum tashkurun domin ku gode haka nan da lokacin da suka zo suka gaya wa annabi Musa alaihi salam cewa an kashe musu wani kuma an rasa waye kashe shi kowa yana cewa su wani ne wadanda suna su wani ne aka ce da su su yanka saniya a cikin kissar alce fa qul nadribuhu bi ba'dha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta saboda ubangiji ce a doke shi da wani bangare na wannan saniya kuma aka dake shi ya tashi ya ba da labarin cewa ga makasansa Allah ce to kamar haka ne za mu tashi matattu to kaga nan ma an tayar da wani bayan mutuwarsa ya koma kuma haka nan labarin wanda ya wuce ta wata alqarya aw kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha kaga ni Allah ya karbi ransa shekara 100 a mace sannan ya kuma tashin sa sannan da kissar annabi ibrahim alayhi salam lokacin da yace rabbi arini kayfa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ud'uhunna ya'tinaka sa'ya kaga anan tsuntsaye ne aka yi gunduwa gunduwa da su kuma nan take ubangiji yace ka kirawo su za su zo maka a guje ya kirawo su duk guntattakin nan suka koma suka hade suka kuma rugo suka same shi to kaga wannan duka ya saba wa sunnar da aka saba da ita sunnar da aka saba da ita shine mamaci in ya mutu baya tashi sai kuma tashin da za a yi masa na karshe shine tashin kiyama amma gashi anan Allah subhanahu wataala ya kaddara tashin wadannan to kaga sunna ce kauniya amma Allah ya warware hukuncin ta san da ya ga dama saboda wata hikima da shi ya barwa kansa sani haka nan kamar sandar annabi Musa an san cewa duk abin da yake jauhar ne wani jiki ne to bai rikidewa shi da kansa ya koma wani jiki haka kawai kamar yanzu wannan abin da nake magana wannan microphone din a ce kawai ya rikide ya koma wata igiya ko ya koma wani carbi haka ba zai yi ba a al'ada ba a san haka ba in kaga haka sai dai ko rufa ido aikin yan rufa ido yan abin nan yan saddabaru da dabo to amma gashi sandar annabi Musa alaihi salam da ubangiji subhanahu wataala yace ya jefar da ita falamma alqa fa idha hiya hayyatun tas'a sai gashi ta koma micijiya tana gudu to wannan canza wani abu ne na al'ada na sunnar ubangiji kauniya zuwa ga wani hukuncin daban da Allah ya ga dama dan kun ga ko matsafa ai ba su iya canza sandunan su ba a hakika suna nan a sandunan suna nan a igiyoyinsu don kawai a khayal din annabi Musa ne da wanda ke gurin suke ganin kamar sun canza daga yadda suke yukhayyalu ilayhi min sihri annaha tas'a saboda haka asali sandar ta sandun nasu suna nan a sanduna ba su canza ba amma ita sandar annabi Musa rikidewa take hakikatan ta koma micijiyar da gaske saboda haka ba sihir ce idanun mutane aka yi ba kamar nasu saharu ayunan nasi wastarhabuhum waja'u bi sihrin adhim to kaga wannan sunnar ubangiji ce kauniya amma ya canza ta saboda ta zanto aya ga annabi Musa alaihi salam haka nan kamar lokacin da suka neme ya samo musu ruwan sha wa idh tasqa musa liqaumihi fa qul nadrib bi 'asaka al-hajar kaga dutse asali dutse ba ruwa ba ya kokowa daga dutsen da yake a ciki amma kuma sai Allah ya ce annabi Musa ya dake wannan dutsen fa fajarat minhu 13 ayna sai ga idanuwan ruwa har guda 12 sun fito daga cikinsa to kaga wannan sunnar Allah ce kauniya amma ya canza ta saboda taimakon annabi Musa alaihi salam da shi da mutanansa da kuma zanto cikin ayoyinsa cikin mu'ujizozinsa haka nan fitowar wato bugowar ruwa tsakanin ƴan yatsun annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo cikin sahihaini hadithin Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu lokacin da aka yi tafiya aka rasa ruwa ga sahabbai ba ruwan da za a sha a yi alwala aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ruwa a wani dan koko ya sa hannunsa sai ga shi ruwa yana taɓuɓɓuga tsakankanin ƴan yatsansa aka samu wajen mutum 70 zuwa 80 suka yi alwala da wannan ruwan ما بين السبعين إلى الثمانين كما يقول أنس يكي فلا تو كاغا وانا سن ساقوات وانا أبن إلي يسابا وعلى آلة أبن دأك سني إلى الروا يكم بقودة أسهل أما بعد جكين جكين دان أدم با جكين دان أدم روا با بقودة dan sai yasa ake cewa mu'jizar da Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam anan tafi ma wacce aka bawa annabi Musa da annabi Musa daga dutse ce amma shi wannan daga jikinsa ne min baini asabihi to kaga wannan sunna ce kauniya amma ubangiji ya canza ta to saboda ita sunna kauniya takan iya canzawa ita sunna kauniya khadi'atun lil qawani akwai dokokin da suke hukunta ta saboda ka tana tafiya to in Allah ya ga dama sai dakatar da wannan dokokin kamar yanda wuta an sani sunnar wuta shine ta kona mutum tace sunnarta da farillar ta ma duka to amma aka ga dama sai Allah ya dakatar da kona sai zanto bata kone ba kamar yanda ruwa sunna sai cinye wanda ya fada cikin sai ya hade shi sai gashi Annabi Musa da mutanen sun wuce to duk wannan sunan ne kauniya ubangiji yake iya dakatar da aikin su in ya ga dama wannan ba sa cikin walanta jilu sunnati na sunnatullahi tabdila ba sa baya ciki wannan sunna ce kauniya amma sunna shar'iyya ta yadda ubangiji yake bada umarni yayi hani ya so wanda ya bi umarnin sa ya ki wanda ya saba umarnin sa ya hukunta wanda ya saba masa ya taimaka ma wanda ya masa biyayya wannan sunna ba ta canzawa wannan sunna ba ta canzawa saboda haka idan muka kula sunnar kauniya din nan ga duk wani wanda ya lalabe ta yayi aiki da ya bi dokokinta shikenan zai iya samun ta gurgurdan irin kwari wanda yake shi yasa zaka ga turawa da yawancin su ba musulmi bane yawancin su ba akan addinin musulunci suke ba da ma wasu can wadanda suke maguzawa ne ba su ba ma wani addinin samawi suke ba irin mutanen China da sauransu za ka ga cewa wannan sunnar kauniya suna amfana da ita saboda ita ba ta takaita ga wanda ya bi Allah da manzansa ba ita a sake take ga kowa gurgurdan yadda ka rike asbab dinta gurgurdan yadda za ta zaka za ta samu gare ka in ka dauki ka dau ruwa ka zuba a cikin buta ka dora akan wuta to in ya kai degree din da ake so ya kai zai tafasa da yadda zaka dora kai musulmi da yadda annabi zai dora daya ne ba bambanci kai naka da wuri gurgurdan yadda wannan sunnar ta kai haka abin nan haka nan in ka dau ruwa ka sa a fridge ko ka sa a freezer da yadda zai kankara yadda shi ma ya sa yadda zai kankara kowa gurgurdan yadda in freezer ta tsohuwa ce ta lalace ba gas ka sa ba zai yi kankara ba to yawanci ba a bambance tsakanin sunnar Allah kauniya da sunnar Allah shar'iyya wannan sunnar Allah shar'iyya ita ce aka ce musulmi ku riki in tansurullaha yansurku wa yuthabbita wa antumul a'launa in kuntum mu'minin wannan sunna ce ta ubangiji inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad wannan sunna ce shar'iyya wannan la ta takhallaf ba za ta taba canzawa ba idan kuka rike za ku ga sakamakon ya samu in ba ku rike ba to ba sai a koma kuma mu'amalar ku kamar irin ta kowa ce da sunna kauniya saboda haka in kuka rike kuka saki Allah sai kuma fada ya hada ku da waɗanda suke kafirai ko waɗanda suke ba masoyan Allah ba to ko wanda yafi karfi shi zai nasara kawai tunda abinda zai sa ku yi nasarar kun sake shi saboda haka yanzu ku da su duka sunanillahi alkauniya ne za su hukunta ku wanda yafi rike asbabul quwwa shikenan shi zai nasara amma da ku rike Allah subhanahu wataala to su anan kun musu zarra to wannan shine dalilin da yasa musulmi suke ta kasa saboda shi musulunci kullum wahala yake sha a hannunsu ba gata yake samu ba in ka ga ya samu sai dai a gurin ɗaiɗaiku amma ba shi yake hukunta rayuwar musulmi ba gaba ɗaya yanzu ba inda ake yi wa musulunci lugude irin ƙasashen musulmi da yawa ga sunan muna gani guduwa suke suna koma ƙasashen turai guduwa abin nan hijira suna tsira da rayuwa saboda ƙasashen nasu an kama su an kulle su wasu ma sun mutu a kurkuku saboda haka in ya samu wuti ya gudu sai ya tafi can cikin arna kafirai ya je zauna can to ta yaya za a yi wannan ƙasashe su samu wani taimako na Allah kuma a cikin irin wannan yanayi suna yaƙi da Allah da manzansa ba sai yiwu ba to wannan shine abinda Ibn Taymiyyah yake faɗa a nan haka nan a cikin nafsin shi wannan littafi Jami'ur Rasa'il a nan abin shafi na 53 juz'i na 1 har zuwa na 54 yake bayanin cewa cikin al'adatu tabi'iyya adar al'adar ubangiji ta nature ta dabi'a wannan ba ta canzawa yake cewa laysa fil adati tabi'iyya sunnatul lazima fa innahu qad urifa bid dalail al yaqiniyya an sani da dalilai wadanda ba mu kokwanto a cikin su dalilai na tabbas anna ash-shamsa wal qamara wal kawakiba makhluqatun ba'da an lam takun da rana da wata da taurari halitta su aka yi yayin da babu su wannan duka wani wanda yake yana bincike ya san cewa ba tun asali da mun can akwai ranar wata ba daga baya Allah ya halicce su ya halicce sama ya halicce ƙasa ya halicce rana da wata da sauran halittu fa hadha tabdilun wa kaga wannan canji ne ya faru a cikin halittar Allah lokacin da babu su daban da lokacin da aka samar da su daban hakanan kuma za a canza su yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat sauraka kasar za a canza ta saman ma za a canza ta kaga an samu canji a cikin sunnar Allah kauniya an samu canji anan wa aidan qad urifa intiqadu al-adat malan yace kuma an abu ne sananne an san cewa al'adu wato al'ada ta ubangiji abinda aka saba gani yakan canza yakan warware yace fal adatu fi bani adam an yukhlaqu min abwayni al'ada cikin ɗan adam shine a halicci mutum daga iyaye biyu iyaye guda biyu mahaifinsa da mahaifiyarsa wannan ita ce al'ada amma wa qad khuliqa al-masihu min ummi sai ga isa al-masihu shi an halicce shi daga mahaifiya kawai babu mahaifi wa hawwa'u min abi hawa kuma daga uba wato daga namiji khalaqa minha zawjaha ba mace sannan shi kuma adamu min ghairi abin wala ummi shi kuma ba uwa ba uba haka ubangiji ya halicce shi da hannunsa to kaga wannan shi ma wata al'ada ce da aka santa ubangiji subhanahu wataala kuma ya canza ta akan waɗannan kaga al'ada ce kauniya tabi'iyya ubangiji ya canza ta hakanan wa ihya'il mauta mutawatirun marratin muta'addida raya matattuwar abu ne da ya riga ya watsu labarinsa ya watsu a lokuta daban-daban wa kadhalika taksiru at-ta'ami wash-sharabi li ghayri wahidin min al-anbiya'i was-salihin alayhim as-salam hakanan yawaita abinci da abin sha ya faru ga annabawa da yawa da salihai kissa sayyidina abubakar lokacin da aka hada shi da bakinsa guda uku kissa ce mashhuriya kun sha jinta tana cikin sahihai lokacin da aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ahlus suffa fuqara ne talakawa ne da suke zaune a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba su da cin yau ko na gobe annabi ya ce to duk mutumin da yake da abincin mutum biyu tafi da na uku mai mutum abincin mutum hudu ya tafi da na biyar mai mutum biyar ya tafi da na shida to a lokacin sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu shi ya abin da aka hada shi da mutum uku to a lokacin akwai ma abin da matarsa Ummu Ruman akwai kuma ɗansa Abdulrahman akwai kuma matar ɗansa ita ma tana tare da shi sannan kuma ina jin da hadimansu saboda su hudu aka hada shi ma mutum uku ma shi aka ba shi to sayyidina Abubakar sai ya zauna ya ci abinci tare da annabi sallallahu alaihi wasallam bai bi su gida ba akan cewa su je a hada musu abinci a basu da aka je aka hado abinci aka kawo musu suka ce su ba su ci mutum da mai gidan baya nan sai suka yi ci sayyidina Abubakar kuma da ya ci abinci sai ya zauna ya yi hira tare da annabi sallallahu alaihi wasallama kila sun tattauna wasu abubuwa ne da suka shafi al'umma musulmi saboda haka sai can bayan isha'i haka sai ya taso ya dawo gida sai ya samu ya tambaya an ba wa bakin nan abinci aka ce ai ba an ba su amma sun ce ba su ci ba sai ka zo sai ransa ya ɓaci ya za a kyale baki na har zuwa yanzu ba su ci abinci ba saboda haka sai ya shiga yi wa ɗansa Abdulrahman fada ya shiga yi masa fada to shi kuma lokacin Abdulrahman ne ya ce sai je boye saboda ya san sayyidina Abubakar zai masa fada sai je boye to a shahidi ya dauko abinci ba su to suka ci bayan sun gama aka zo su suka yan gidan aka hada aka ci amma ana ci yana karuwa sai gashi
bayan sun gama ci ya nunnunku akan yadda yake da farko har aka dauka aka kai wa Annabi sallallahu alaihi wasallam aka taraba makota ma to kaga wannan mu'jizar abin nan karamar yawaitar abinci ce amma gidan sayyidina Abubakar a gidan sayyidina Abubakar to kaga wannan duka wata al'ada ce sunna ce kauniya amma kuma ta canza wata al'adar ubangiji ce amma kuma ta canza to shine yace wa aidan fa indakum taghayyuratun waqa'at fil alam ka tufan al kibar fiha taghyir al ada haka nan abinda kuke gani sun faru na ruwan da ake yi ya mamaye duniya kamar tufan da ake na annabi nuhu alaihi salam ibnu taymiya yana magana da wadanda suke ahlul kitabi yace duk kun karanta wannan kun gani mamaye duniya duk ya cinye duniya wannan wani abu ne da ya saba al ada amma kuma ya faru ya faru وهذا خلاف عادته التي وعد بها واخبر انها لا تتغير تو كاغا wannan ta saba wa al'adar ubangiji da ya bar labarin cewa bata canzawa sunnar da bata canzawa ita ce li nusrati awliyaihi wa ihanati a'daihi ya taimakawa masoyansa ya wulakanta makiyansa fa inna hadha ulima bi khabarihi wa hikmatihi to wannan an san da wannan ta hanyar labarin da ubangiji yake barwa da kuma hikimarsa amma khabaruhu labaransa fa innahu akhbara bidhalika wa 'ada bihi Allah ya ba da labarin haka kuma yayi alkawari inna lanansura rusulana wal ladina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad wa kana haqqan alaina nasrul mu'min wa kadhalika nunjil mu'minin duk wannan Allah ya ba da labarin sa ya alkawari wa huwa as-sadiqu alladhi la yukhlifu al-mi'ad Allah kuma shine mai gaskiya wanda baya saba alkawari yace wa hadha yuwafiqu turuqa jami'i ta'if al-anbiya al-milal ahli al-milal wannan magana ce da dukkan mabiya addinai samawi sun yadda da ita wa yaquluna muqtada hikmatihi an yakuna al-aqibatu wan-nasr li awliyaihi duna a'daihi suke cewa wato abin da hikimarsa take hukuntawa shine ya zanto ya taimaki masoyansa ba makiyansa ba shine malam yace wa amma al-umuru at-tabi'iyya amma al-amru na dabi'a sune wanda muke fada abubuwa na dabi'a wanda ya saba gudanar da rayuwa da su fa imma an taqa'a bi mahd al-mashi'ati ala qawlin wa imma an taqa'a bi hasbi al-hikmati wal maslahati ala qawlin ko dai ubangiji ya canza wannan abun bi mahd al-mashi'a haka ya ga dama yayi kamar yadda wasu suke cewa ubangiji la yaf'alu shay'an li shay'i yana fadi yana yin abu ne kawai li mahdhul mashi'a to ko ba su dai fadar haka din ma sun yarda ubangiji subhanahu wataala yakan canza sunna kauniya ko da bi mahdhul mashi'a din ne kamar yadda suke cewa haka ya ga dama yayi wa imma an taqa bi hasabi al-hikmati wal maslahati ala qawli ko kuma a canza wannan abun saboda wata hikima da wata maslaha kamar yadda wasu da cikin musulmi suke faɗa su ne a ahlus sunna masu cewa ubangiji subhanahu wataala yana yin abubuwan sane da hikima da maslaha duk abin da ya akwai hikimar da ta sa shi yi ta akwai maslaha da ta sa yi wannan wa ala kila taqdirain fa tabdiluha wa tahwiluha laysa mumtani'an to duk abin da ya riga ya auku na aikin Allah subhanahu wataala ko dai bi mahdhil mashi'a ko bi mahdhil hikmati wal mashi'a ko bil hikmati wal mashi'a duk dai kowanne ka faɗa to canza waɗannan abubuwan ba abin da yake ya kuri ga Allah ba Allah zai iya yi bale yace kama nasakha shara'i kama yanda yake shafa shari'u ma nasakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha wa idza badalna ayatan makana ayatin wallahu a'lam bima yubaddil bima yunzil so waɗannan duka sunnonin ubangiji ne subhanahu wataala alkauniya yana iya canza su fa innahu in allaqa al-ayata bi mahd al-mashi'a in ya danganta wannan ayar da cewa haka ya ga dama to fa huwa yaf'alu ma yasha Allah yana abin da ya ga dama ne wa in allaqaha bil hikmati ma'a al-mashi'ati in kuma ya allaqa wannan ayar da hikima tare da mashi'a wato hikima tare da kuma ganin dama yace fal hikmatu taqtadi tabdila ba'da ma fi al-alam hikima tana hukunta a canza wani abin da aka saba gani a duniya kamar yadda muka ji wato misalan da Ibnu Taymiyyah ya bayar na wasu abubuwa da Allah ya canza saboda wasu dalilai wasu hikimomi da suka sa haka kama waqa'a kathirun min zalika fil madi kamar yadda irin waɗannan da yawa suka faru a baya wa sayaqa fil mustaqbal nan kuma nan gaba ma za a samu alam zuwan tashi alkiyama duk yana karkashin wannan idza ash-shamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza as-sama'u fatarat wa idza al-kawakibu intatharat wa idza as-sama'u shaqqat duk wannan yana da karkashin canza abin da yake al'ada ce al'ada ce kauniya ubangiji duk ya rikirkita tsarin tafiyar duniya din gaba daya fa ulima anna hadhihi sunan diniyat la tabi'iyat to daga nan aka san gane cewa sunonin da Allah yake magana akan su na annabawa da salihai cewa zai taimaka musu wannan sunna ce ta addini ba ta dabi'a ba saboda ka bata canzawa to wannan shine bambancin da yawanci mutane ba sa fahimtar akwai su a cikin halittar Allah kuma wanda duk ya duba zai ga cewa haka ubangiji yake ta yake gudanar da halittarsa saboda ka wannan abu ba canzawa yake ba sai dai su mutane su kasa cimma sharuɗin da ubangiji ya aje in ku kasa cimma sharuɗin to shikenan abu in sharuɗin sa bai cika ba shi ma ba zai cika ba in ku kai ga sharuɗin sa lokacin da aka kai cika sharuɗin nasa ba ya faru ba to ana kuma saki kuma aka yi tawowa baya to haka abin zai ta tafiya nan gaba sharuɗin zai zo ya cika a hannun wasu daga cikin bayin Allah kuma abubuwan za su canza to shine malam yake cewa فلفظ المثل يراد به النذير الذي يقاس عليه ويعتبر به لفظ المثل da yake zuwa daraba Allah masalan da kalmar masal da take zuwa a gurare da yawa na alqur'ani ana nufin annazir wani abu ne da ake kiyasta wani abu mai kama da shi akan sa wani abu ne da zai faru to ana nufin wani abu irin sa in ya faru to za su dauki hukunci iri daya don haka sai a dau izina daga wannan abin da ya faru kamar ibarar labarin annabawa da al'ummomin su da suka gabata al'ummomin nan sun ja da annabawan nan sun ƙaryata su sun yi jayayya da abin da suka zo da su suka nemi su cutar da annabawan nan Allah kuma ya halaka su ya tsirar da annabawan sa to duk sanda za a bada labarin waɗannan to ana nuna maka cewa to wannan abin da ya faru ka dau izina domin sunnar Allah haka take kai ma in kace za ka yi jayayya da Allah subhanahu wataala to zai kai ka ƙasa wannan shine misalin da yake magana akan sa duk sanda aka faɗi wani abu to ana nufin in kai wani abu irin wannan to yadda wancan ya ga wannan sakamako kai ma irinsa za ka gani kakka yi zaton wani sakamako sabo daban shine wa yu'tabaru bihi wa yuradu bihi majmu'ul qiyas to wannan shine ake nufin gaba daya kiyasi da shi yake nufin kwatanta abin da ya faru da na yanzu da wanda yake ya faru a baya Allah ya ce wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al'idama wa hiya ramim ay la ahada yuhyiha wa hiya ramim wato ya buga mana misali amma ya manta da halittarsa yace man yuhyi al'idama wane ne zai raya kasusuwa wa hiya ramimun alhalin ga ta tare diddige ce wannan ta sauka akan wa'il abin nan ibn al-as ibn al-wa'il as ibn wa'il mahaifin amr ibn al-as ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallama da wani kashi wanda yake ya abin nan ya ribe sosai sai ya fata-fata da shi fata-fata da shi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce man yuhyi al'idama wa hiya ramim waye zai iya raye wannan bayan ta yi fata-fata da shi waye zai iya dawo da shi ya haɗa shi to shine Allah ya saukar da wannan ayar wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa yana ba da misali a kanmu cewa ba za mu iya amma ya manta da halittarsa ma'ana shi kansa ai ansa ne shi kansa ansa ne kamar mutum ne ka kyautata masa iya kyautatawa rigar da yake sanye da ita kai ka bashi hular da kake yake sa kai ka bashi takalmin jikinsa kai ka bashi agogon shi kai ka bashi abin da ya zo a kai mota ko abin da kai masa gidan da ya fito kai ka bashi sai ya zo yana cewa kai dai baka san ka kyautatawa mutane ba kai baka san ka yi wa mutane alheri ba ce ne kake gaya wa haka ka manta da
kanka wato ansar tana jikin ka kai saboda ka ba buƙatar ma a bata lokaci wajen baka ansa kai kanka ma ansa ne shine wa nasiya khalqa to wannan ansar ta fi kowace ansa ba wata ansar da ta kai wannan ba wata ansar da ta kai wannan shi fa da bashi aka yi woshi sai ya ce wanda ya yi shi daga babu din nan in ya dawo babu ba zai iya dare shi ba kaga akwai wauta babu shi shi ya san babu shi ai Allah ta'ala al-insanu hina min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura da bashi Allah ya yi shi kuma yazo ya zana cewa Allah ba zai iya dawo da shi ba in ya mutu shi ne Allah ya bashi qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wannan da ya kirkiri halittar ta a farin a karan farko shi ne zai rayata kai ka san dai akwai wanda yayi ta ba shi ta ce kanta ba saboda shi wannan da yayi na farkon shi zai na biyu in har zai iya yin na farkon to bai zai sa ya kasa yin na biyu in kuma har ya kasa yin na biyu to ya aka yi na farkon in dai har na biyun ba zai iya ba to ya na farkon ya faru cewa huwa bi kulli khalqin yana da cikakken ilimi saboda haka shi yake da ilimi cikakke na halittar nan da sifar ta da abinda aka hada ta da shi da sinadarin hada ta da komai duk wani guntu guntu nata ubangiji ya san shi duk wata gaba ta ubangiji ya san ta to kuma sai ka zo ka ce ba zai iya ba to famathala al-khaliq bil makhluq fi hadha an-nafi anan shi ya kwatanta mahalicci ne da mahaluki tabbas mahaluki ba zai iya halitta ba kamar yadda Allah ya ce ba za su iya halittar koda kamar guda ba walau ijtama'u lahu to sai ke ganin to shi ma mahaliccin ba zai iya ba kaga sai da ya kwatanta mahaluki sannan ya kore abin da yake kudura ce ta sai da ya kwatanta shi da mahaluki sai ya kore masa kudura kamar yadda yake korariya ga shi mahalukin faj'ala hadha misla hadha la yaqdiru ala ihya'iha kamar yadda mahaluki ba zai iya raya mamaci ba duk yadda ya kai ga kwarewa da ilimi to sai yake ganin shi ma al-khaliq ba zai iya ba sawa'un nazabahu fi qiyas tamthil aw qiyas shumul akwai nau'in qiyasi iri uku akwai qiyasut tamthil akwai qiyasus shumul akwai qiyasul aula to qiyasut tamthil da qiyasus shumul ba a amfani da su ga Allah subhanahu wataala ba a dabbaka su akan ubangiji sai qiyasul aula qiyasut tamthil wannan shine malaman fiqh suke amfani da shi shine a ilmul usul shine ilhaqu far'in bi abinda bil asl fi al hukm li jami'in bainahuma shine ka dauki wani abin da yake far'i ne shine reshen ga asalin sai kai riskar da far'in zuwa ga asalin saboda wani abu da ya hada su wata sifa da ta hada su akwai ta anan akwai ta anan sai a ce to hukuncin su ya zama daya kamar ana misali ayana misali da annabi almutanaza fihi kamar burkutu akwai burkutu akwai kuma giya burkutu asali gero ne ko wani abu wanda ana an halatta cin sa amma kuma yanzu gashi ya tsuma ya zama mai bugarwa sannan ga wannan ita kuma daman giya ce to sai a ce ya hukuncin burkutu din nan halal ce ko haram ce sai a ce to burkutu dai tana bugarwa duk wani abu mai bugarwa kuma giya ne duk wata giya kuma haram ne kaga burkutu haram ne wannan shine wannan shine qiyasul shumul qiyasul tamthil shine a ce burkutu kamar giya take wajen bugarwa burkutu kamar a ce annabizul mutanaza' fihi kal khamr fil iskar ma'ana sun yi tarayya wajen bugarwa to tunda sun yi tarayya wajen bugarwa ya kamata hukuncin su ya zama daya saboda me yasa aka haramta giya an haramta ta saboda bugarwa to wannan ma kuma tana bugarwa to shikenan hukuncin su wannan shine qiyasut tamthil a ce hadha mithlu hadha fi kaza wannan yayi kama da wannan abu kaza
to wannan abin da aka hada su sifar da ta sa suka yi kama ita kawai za a duba in aka duba to sai a ci to hukuncin su dai ne wannan shine kiyasar shumul ya kiyasar tafsir kiyasar shumul kuma shine wanda nayi muku a ce abin nan gurkutu tana bugarwa duk abin da yake bugarwa giya ne duk wata giya sauraka zaka ga muqaddimat ne guda uku guda uku ta karshe din ita cikin ki al-muqaddimatul kubra wannan ga wadanda suka karanta man diki na san wannan yanzu a ce za a yi muku misalin sa duk yana da wahala shi kiyasus subul saboda su su malan su malan kiyasus shumul wannan shine malaman usul suke bahasan sa a cikin al'am in ka san al'am in an san al'am akwai lafazin da yake yana kunsar abubuwa da yawa a karkashin sa shi yake kira al'am to dukkan wani abin da zai shiga karkashin sa dukkan wani abin da ya hada sifa da take cikin wannan al'am zai shiga karkashin sa misali bari muku misali da da aya ta alqur'ani Allah ya ce qad aflahal mu'minun qad aflahal mu'minun mu'minai sun labauta anan almu'minuna almu'minuna lafazini am karkashin sa abubuwa da yawa mu'minai da yawa suna karkashin sa shi suke kira alkulli karkashin kalmar almu'minuna dukkan wani mai imani ya shiga cikin ta ko ba haka ba saboda karkashin ta ba abu guda ɗaya bane karkashin almu'minuna ba abu guda ɗaya bane akwai zaidu akwai amru akwai bakru akwai muhammad akwai ahmad akwai fatima akwai waye duk sun shiga ciki maza da mata da duk dai wani wanda zaka ce mu'min ne ya shiga karkashin almu'minuna saboda alif da lam din nan lissigraka saboda alif da lam din nan mausula ce duk almu'minuna ismul fa'il ne ismul fa'il duk alif da lam din da ta shiga cikin sa mausula ce bi ma'ana allazi ko allazina kuma min alfazi al'umum tana nuna gamewa gaba ɗaya saboda haka kaga kalmar almu'minuna ta kunshi yawa daga cikin mu'mini dukkan wani mu'mini ya shiga karkashin ta me yau wani hukunci Allah ya dingina da wannan a cikin ayar shine al-aflah qad aflah ma'ana duk wani wanda ya shiga karkashin wannan sunan wannan shine general noun din da yake cikin ayar duk wanda ya shiga karkashin sa qad aflah ya rabauta an fahimta to sai ka zo ka ce ga zaidu minan nasi ga zaidu to sai ka ce zaidu mu'mini ne to mu'mini ne to ya shiga cikin almu'minuna in ya shiga a cikin almu'minuna to wancan hukuncin ya same shi to wannan shine qiyasus shumul to kaga shi qiyasus shumul yana buƙatar wasu muqaddimat an gane sabanin qiyasut tamsil baya buƙatar muqaddimat qiyasus shumul yana buƙatar muqaddimat da farko sai ka samu shi al-lafzul kulli din ita ka'ida kulliya din ita ce qad aflahal mu'minuna sai ka same ta tukunna mu'minai duka sun rabauta to sai kuma sannan ka gangaro daga wannan ka'idar sai ka zo kuma kan juz'iyat wasu ɗaiɗaiku to in ka zo kan juz'i shine guda ɗaya to sai ka tabbatar masa da sifar da take cikin wancan kulli din sai ya same ta to in ya same ta sannan sai ya shiga ciki in ya shiga ciki sannan sai wancan hukuncin kuma sai ya safe shi kaga wasu matakai ne shi da suke cewa muqaddima kubra da sugura da waye wannan duk wanda suke karanta mantiki su za su fahimtar wannan abu saboda haka ita shi qiyasut tamsil da qiyasut tamsil kamar yadda Ibn Taymiyyah yake cewa duk qiyasut tamsil wato duk qiyasus shumul qiyasut tamsil ne ba su da bambanci duk abu ɗaya ne akwai kalma da ta faɗi a cikin karatunka ina zo zan gaya maka da yace wa bayyana anna ma'na al-qiyasain qiyasus shumul wa qiyasut tamsil wahid babu kalmar wahid na'am saboda duk akwai ta anaka yawa duk abu guda ɗaya ne saboda akwai abin da suke kira al-haddul awsat al-haddul awsat dinnan shine illa din shine illa da ita ce sifa da jami'a da take hada tsakanin far'i da asli to ita ce kuma al-haddul awsat a cikin qiyasus shumul wannan wani karatu ne mai zurfi in muka yi ta shi kuma sai a gani to shine anan yace shi wannan da yace man yuhyi al'izama wa hiya ramim man yuhyi al'izama wa hiya ramim sai yace to anan yazo da wani kiyasi ne ko dai ya mai da shi kiyasu tamsil ko ya mai da shi kiyasu shumul duk dai ɗaya ne shi kuma Allah ba a yi masa hukunci da kiyasu shumul ko kiyasu tamsil wannan kiyasan da muke da shi ne aka yi amfani wajen kore sifofin Allah da shi ne aka yi amfani wajen kore sifofin Allah domin duk sanda zaka zo ka ce kana son ka san hukuncin burkutu to ai sai ka san hukuncin giya ita burkutu din sanda kake so ka san hukuncin ta baka san hukuncin ta ba a gurin ka majhula ce saboda haka kaga ita ce far'i ita ce reshi a gurin ka giya ita ce al'asul da ita ce ka san hukuncin ta ma'ana nassi ya ga maka hukuncin ta innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam hazuwa gashi ita aka fada to yayin da ka zo zaka kwatanta ubangiji da mahaluki ka so ka kore masa wasu sifofi ka mai da ubangiji ya zama far'i ka mai da dan adam ya zama shine asali domin kai dan adam ka sani to sai kake ganin duk wata sifa da za a jingina wa Allah sai ka dubi ta dan adam sai ka ce a in aka jingina masa wannan sifa to ai yayi kama da dan adam kai ba mai yadda ba sai ka kore sifar saboda me saboda anan kana amfani da imma qiyasu tamsil au qiyasu shumul kace in muka jingina wa Allah hannu to yayi daidai da dan adam dan shi ma yana da hannu to tunda kuwa Allah ba daidai yake dan adam ba to mu ce ba yana da hannu kaga wannan shi ne qiyasi kai sai ka kore dan da ban shi qiyasu tafsir ko ka tabbatar ko ka kore don ana yin amfani da shi anan sai da kace jingina wa Allah hannu yana kama da hannun dan adam saboda haka da aka jingina wa Allah hannu an kwatanta Allah da dan adam tunda aka kwatanta da Allah da adam wannan kuma ba zai yi ba Allah bai kama da kowa ba laysa kamithlihi shay'un to sai mu ce Allah bai da hannu sai ka ce to wancan kuma inda aka ce yadullahi fawqa aidihi to ya za mu yi ta muyi tawili mu canza ma'ana to kaga wannan ya samo asali ne daga amfani da wannan qiyasi da ka qiyasta mahluki al-khaliq bil makhluq shi kuma ubangiji ba a qiyasta shi da wannan zaka iya qiyasta wasu abubuwa amma banda ubangiji shi koda sun yi tarayya domin kamar yadda Ibn Taymiyyah yake faɗa a cikin Majmu'ul Fatawa mujalladi na 3 shafi na 69 yake cewa babu wasu abubuwa guda biyu ba min shay'aini ma min shay'aini illa wa bainahuma qadarun mushtarak wa bainahuma qadarun mushtarak wa bainahuma qadarun fariq babu wasu abubuwa guda biyu face a tsakanin su akwai inda suka yi tarayya akwai kuma inda suka rabu ba wani abu biyu da zaka hada su kace sun hadu 100 bisa 100 sai kaga akwai inda suka hadu akwai kuma inda suka rabu dole sai ka samu inda suka rabu ko baka gani ba wani zai gaya maka to saboda haka idan aka ce ubangiji subhanahu wataala ya sifantu da sifar ji ya sifantu da sifar gani ya sifantu da sifar rayuwa to wannan sifofin da ka sifanta Allah da su ai shi ma dan adam ya sifantu da su ya sifantu da sifar ji ya sifantu da sifar gani ya sifantu da sifar rayuwa duk waɗannan sifofin dan adam yana da su faj'alnahu sami'an basira yukhriju al-hayya min al-mayyit kaga al-hayya shine wanda mahluki to kaga anan qadar ne mushtarak shine lafazi kulli amma aka zo juz'i shi kulli abinda da ake cewa kulli shi baya kasancewa sai a kwakwalwa kawai yanzu muka ce al-insan al-insan me yake nufi da al-insan mutum ko ba dan adam ba mutum wannan mutum suna cewa lafaz ne kulli babu shi sai a kwakwalwarka kawai babu shi tunda karkashinsa wato karkashinsa abubuwa ne da yawa duk wani jinsi na mutum duk wani nau'i na mutum yana karkashin wannan jinsi haka ne to wani a kwakwalwarka kawai kalmar mutum take amma a yanzu a gabanku nan in kai haka to wane ne aminu ne in kai haka nuhu ne in kai haka nuhu ne kowa sai dai zai zama daban-daban saboda haka wannan abin da ya tara su kawai a kwakwalwarka yake shine al-insan din amma aka dawo kowa yana yana cin gashin kansa ne saboda haka babu wani abu al-insan babu wani abu kulli a ƙasa sai a cikin kokolwa kawai amma aka fito kowa daban yake an bayyana to saboda haka kalmar ji kalmar gani kalmomi ne wanda suke a kokolwa zaka ji sunyi tarayya amma in aka ce jin Allah ba daidai yake da a ce jin malam nuhu ba ko malam kasa an san da banbanci saboda yanzu an fito kasa yanzu ba wancan jinsi guda ɗaya ake magana ba ji yanzu an ce jin ma ne kamar ka ce kafa kafa ka daban tawa daban tawa na daban kowa da tashi wani da karfi wani da safa sako wani tsaka tsakiya wani kowa da irin tashi haka ne haka nan wannan cikin jinsin dan adam ma kenan kuma bare a fita kafar rago kafar tinkiya kafar kare kafar abinda bera kafar sauro kowa da kowa kana fadar mai kafar to kokoloka za ta ga maka ba irin ta wancan mace ana jingina kafar zuwa ga kokoloka za ta baka maka bambanci dan ce kafar waziri sai aka ce kafar raƙumi kai ka san ba irin ne da zuci to me yasa kokolwarka in aka ce hannun Allah sai ta kawo hannunka me yasa saboda haka wannan a kokolwa kawai yake amma babu shi a ƙasa an fahimta saboda haka shi abinda suke kira qiyasus shumul wani abu ne da ake daukan shi daga kulli a koma juz'i ina gare karatun mu sai anan abinda muka faɗa